Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Haka kuma ana iya kama shirye-shiryen namu ta FM a Jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyo amfani Saroniya Fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM, ko kuma a kama shirye-shiryen namu ko da yaushe ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraron mu, assalamu alaikum, da fatan kuna lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Maryam Dauda da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku wannan shirin da wannan yammacin ranar Laraba 25 ga watan Mayu. To, kafin ku ji abubuwan da ke taskar mu, ga kanun labaran.
Dakarun Iraki tare da na ƴan Shi'a sun fuskanci cirjiya mai ƙarfi a kokarin da suke yi na kwato birnin Fallujah. Ƙungiyar Taliban ta Afghanistan ta faɗi cewa an naɗa Maulawi Haibatullah a matsayin sabon shugaban ƙungiyar. Ministocin kuɗin ƙasashen da ke amfani da takardar kuɗin Euro sun cimma yarjejeniyar ragewa ƙasar Girka basussukan da ake binta.
To, kanin labaran kenan. To, ko me yasa wasu ke ganin matakin hana kiwo da jihar Ikiti ta ɗauka bai dace ba?
Domin ƙasar nan ta kowa da kowa ce.
To, ko me kuma yasa wasu masana ke ganin rikicin PDP illa ce ga demokradiyyar Najeriya?
Ta kasa ma tsayawa ta yi babban muhimmin abin da ake bukata da ita shine ta ba da hamayya ta jajircewa mai ma'ana.
Za kuma ku ji cewa 'yan Najeriya na ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu kan cikar Buhari shekara guda bisa gadon mulki.
Wannan nasara na ainihin zaman lafiya da kwanciyar hankali da lumana ya sa hanyoyi da yawa da da suke kullun tattalin arziki ya bude.
Hancin da shi mai gida yake maganan yana yaka, ya sa abin cika mashi a bankuna ya gani.
Sannan idan mun je Jamhuriyar Nijar, za a ji cewa an yaye 'yan sanda wajen 1,522 don jaddada tsaro. Kuma kamar kowace ranar Laraba, muna tafa da shirin himma ba ta ga rago na Ladan Ibrahim Ayawa. Amma duk waɗannan fa sai kun sha labaran duniya.
Jama'a, assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Dakarun Iraki tare da na 'yan Shi'a da ke mara musu baya sun fuskanci cirjiya mai ƙarfi a hare-haren da suke kaiwa don kwato birnin Fallujah daga hannun 'yan ISIS da ke riƙe da shi tun cikin shekarar 2014. Hukumomin ba da taimakon jin ƙai na nuna damuwarsu a kan cewa faɗan ka iya haddasa hasarar rai ganin yadda 'yan ISIS ɗin ke amfani da farar hula don yin garkuwa da su, kuma an samu rahoton da ke cewa suna hana iyalai tserewa daga faɗan. Prime Minister Haidar Al-Abadi ya sanar da kai farmakin a farkon wannan makon, ya kuma lashi takobin cewa nan ba da dadewa ba za a ga tuta Iraki a fadin birnin. Gwamnatin Abadi ta matsu ta ga an samu nasara bayan da ta kasa warware bambance-bambancen da ke tsakanin jam'iyyun siyasa da kuma gazawa wajen dadadawa malamin nan na Iraki mai kare haƙoƙin talakawa Muqtada al-Sadr. Sadr ya haddasa wasu jerin zanga-zanga kan titina a kan ƙin amincewa da gwamnatin ƙasar wadda ta ji jiki, wanda ya janyo tashin hankali a yankin cikin makon da ya gabata har mutane aƙalla huɗu suka rasa rayukansu.
Ƙungiyar Taliban ta Afghanistan ta faɗi cewa an naɗa Maulawi Haibatullah Akhzunda a matsayin sabon shugaban ƙungiyar biyo bayan mutuwar Mullah Akhtar Mansur. A wata sanarwar da ta fitar yau Laraba da harshen Pashto, 'yan ƙungiyar Taliban sun kuma tabbatar da cewa an kashe Mansur a wani harin jirgin sama mara matuƙi da Amurka ta kai cikin makon da ya shige. A shekaran jiya Litini, shugaban Amurka Barack Obama ya tabbatar da cewa an kashe Mansur saboda yana da hannu an same shi a ƙoƙarin da ake yi na wato hana barna da suke yi a ƙasar. Sabon shugaban na ƙungiyar Taliban a da shi ne mataimakin Mansur tare da Sirajuddin Haqqani, shugaban Haqqani, sai dai har yanzu Haqqani na nan riƙe da muƙaminsa, yayin da aka naɗa ɗan wanda ya fito da ƙungiyar Mullah Yaqub a matsayin mataimaki na biyu ga shugaban ƙungiyar. Sanarwar ta yau Laraba ta fito ne bayan da wani ɗan ƙunar baƙin wake na ƙungiyar Taliban ya kashe aƙalla mutane 11 tare da raunata wasu da dama a Kabul. 'Yan sanda a Afghanistan sun ce harin ya an auna ne da wata mota wanda take dauke da jami'ai da ma'aikatar wato da ma'aikatar na ma'aikatar shari'a.
Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ministocin kudin kasashen da ke amfani da takardar kudin euro sun ce sun cimma gagarumin nasara wajen cimma yarjejeniyar ragewa kasar Girka basussukan da suka yi mata katutu. Bayan sa'o'in da suka kwashe suna tattaunawa a birnin Brussels a daren jiya Talata. Asusun bada lamuni na duniya da ake kira IMF a takaice ya buƙaci a ragewa Girka bashin da ke kanta a wani mataki da asusun na bada lamuni ya ƙara ɗauka na taimaka mata da kuɗaɗe don ta da koma da tattalinta na arziki. Girka za ta karɓi kashin farko na kuɗi dala biliyan 11.4 a cikin wata mai zuwa. Biyo bayan amincewar da tarayyar Turai ta yi da kokarin yin garan bawul ta fuska tattalin arziki da kasar ta Girka ta yi kwanan nan. Wannan shine taimako na baya-bayan nan cikin shekaru 6 da Girka ta samu, kasar da ta yi ta fama da matsalolin tattalin arziki wanda ya jefa ta cikin bashin da yawansa ya rubanya kuɗin da ke shiga a cikin kasar household kashi 180.
Wasu masu zanga-zanga da suka fusata a jihar New Mexico ta nan Amurka jiya sun hargitsa gangamin yaƙi neman zaɓe na Donald Trump, inda suka fasa shingayen da aka kafa a kan hanyoyi. 'Yan sanda da yawa, yawancinsu a kan dawaki, sun yi ta jan kunnen masu zanga-zangar a kan cewa kada su kusanci wajen da Trump yake, inda magoya bayan shi suka ja layi don shiga wajen wato don hana shiga wajen taron. Masu zanga-zangar sun zo dauke da alluna dauke da rubuce-rubuce na bayanin cewa Trump dan wato Trump dan ƙarya ne, da kuma masu cewa ya isa hakanan. Haka kuma sun kona rigunan dake da rubutun da ke nuna taken cewa za mu sake maido da martabar Amurka. Suka kuma yi ta jifar 'yan sanda da wasu abubuwan ƙonewa. An sami rahoton da ke cewa masu zanga-zangar sun yi ta jifa da kwalabe da duwatsu, inda har suka lalata ɗaya daga cikin ƙofofin gilashin cibiyar tarurruka da ke garin Albuquerque. An sha labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To, kamar yadda aka ji, sakamakon kashe wasu mutane da aka yi a jihar Ikiti, wanda ake zargin wasu Fulani ne da aikatawa, gwamnan jihar ya ce zai hana kiwon shanu a jihar baya ga wasu matakan da zai ɗauka. Wannan ya jawo martani daga sassa daban-daban, kamar yadda za a ji a wannan rahoton da wakilinmu a Lagos Babangida Jibrin ya aiko mana.
Gwamna Ayo Dele Fayoshe ya furta hakan ne a lokacin da ya kai ziyarar jaje a wani ƙauye mai suna Oke Ako, inda ake zargin Fulani sun kashe wasu mutane guda biyu 'yan asalin garin tare kuma da raunata wasu. Gwamna Ayo Dele Fayoshe ya ce,
I will give you all the logistics, I will support you. Anywhere you find a cow that is grazing unnecessarily on our ways, call our attention. We will bring them down.
Ya ce gwamnatinsa ba za ta zura ido wasu mutane na kai hari ga al'ummar jihar ba, don haka ya baiwa 'yan katu da gora da ke jihar damar kashe wani sa da aka samu yana kiwo a jihar ba tare da izini ba. Ya ce nan gaba ma kaɗan zai aike da doka majalisar dokokin jihar da zummar kawo ƙarshen kiwace-kiwacen Fulani a jihar. Tuni dai ƙungiyar Miyatti Allah ta ƙasa da kuma al'ummar Najeriya suka fara mai da martani game da wannan kalamai na gwamnan jihar Ayo Fayoshe, a cewar sarkin Fulanin Shagamu Alhaji Salisu Garba ba shan kai. Wannan ya kamata gwamnati ta ɗauki mataki a kan gwamnan na jihar Ikiti. Dukwaya su ma al'ummar gari suka ji kalaman na gwamna Ayo Fayoshe.
Shugaba ko da war gwamna ba, wanda wabe kai gwamna ba, ko da kansala ya yi wannan magana, ya cika kansalan marasa hankali. Bari mu gwamna, domin ƙasar nan ta kowa da kowa ce. To ai yana son ya kawo biya faran Ikiti kenan.
Gaskiya wannan magana da ya faɗa ba magana bace ba ta saurare. dan abu ne wannan yake zo haddasa yaki a mutanen kudancin Najeriya ta yamma da mutanen arewa.
Yanzu dai abin jira a gani shine matakin da gwamnatin tarayya za ta dauka musamman game da kalamai irin na gwamna akan wani jinsi na al'ummar kasa a daidai wannan lokaci da gwamnati ke fafutukan kawo karshen rikicin Boko Haram da kuma na tsagerin ƴan Niger Delta. Baban Yaci Primary America daga Lagos.
To a gaida baban gida sai kuma batun rikicin PDP wanda wasu ke ma ganin hakan ba alheri bane ga ci gaban demokaradiyya a Najeriya. Daga kan nan dabo ga wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari.
Rikicin taron kolin PDP da ya faskara a birnin Fatakun na jihar Rivers a sabar din makon jiya shine ya haifar da sabon shugabanci karkashin tsohon gwamnan Kaduna Ahmed Makarfi bayan sanar da rushe Alimala Sharif a matsayin shugaba, ko da ke su ma bangaren Alin sun nuna turjiya. Hakan dai na zuwa ne a daidai lokacin da tsagin jeri gana suka yi nasu taron a can Abuja kuma suka ayyana sanata Ibrahim Mantu a matsayin shugaba, al'amarin da ya samar da shugabanni uku ga PDP. Yanzu haka dai a jiya Talata kotun tarayya da ke Lagos ta ce rushe Alimala Sharif haramun ne kuma ta mayar da shi kan kujerarsa. Sai dai masana kimiyyar siyasa na cewa wannan cece kuce na dakile jam'iyyar daga sauke nauyin hamayya da ke kanta. Farfesa Kamil Sani Fage malami ne a Jami'ar Bayero Kano.
Ta kasa ma tsayawa ta yi babban muhimmin abin da ake bukata da ita shine ta ba da hamayya ta jajircewa mai ma'ana. Domin a tsarin demokaradiyya hamayya kaman gishiri ce a cikin miya, wato tana ƙara tafi da tsarin demokaradiyya.
Wannan kalubale na PDP ya zo ne bayan da jam'iyyar ta kammala zaɓukanta na shugabannin mazaɓu ƙananan hukumomi jihohi da shiya. Har ma daraktan cibiyar binciken siyasa da demokaradiyya a nan Kano Abbati Bako ke cewa
akwai dama-dama idan ka dubi jihohi 36 da Abuja za ka ga mafiya yawan jihohin sun yi abin salami lafiya. Tunda political damage control ne wannan, ma'ana tsare-tsare da gyare-gyaren da yake na kurakuran da suka yi a baya. Za ka iya cewa gwamma yau da jiya.
Sai dai Farfesa Kamil Sani Fage ya yi tsokaci dangane da yiwuwar samun sulhu ga waccan rigima da ta barke a sama.
Yiwuwar sulhun shine za a iya yiwuwa, zai iya yiwuwa tilas za ta sa su zo su haɗu a guri ɗaya, sai dai kowanne ba zai narke. Yanzu za ka ga su irin su jeri gana ɗin suna magana su ne iyayenta, su ne wato usulinta, su ne tushenta. Za ka ga zai wuya su zauna kan tebur ɗaya a bisa hayaƙini da zuciya su amince da irin su majishari wanda suke ganin shi gogo ne, wanda har an fara magana tsakanin ɗan jam'iyya ne da agolan jam'iyya.
To amma guda cikin iyayen na PDP su lalami ɗana cewa
dan iyayen na PDP babu da hidimu shi ne ba ta mulkin, amma ita ne rigima ba ta mulki fa, amma kowa ce ita yake so, saboda haka ƙarfin jam'iyyar ne.
Tasirin gyaran PDP da sulhunta ƴaƴanta wanda zai ba ta damar komawa madafin iko na da nasaba ta kudda-kudda mizanin aikin jam'iyyar APC da ke kan karagar mulki, inji Malam Abbati Bako.
Abu ne da yake ba za ka iya auna shi a yanzu ba, abu ne da yake hasashensa da kirdarin da za ka yi masa sai da Allah nan da shekara ɗaya zuwa shekara ɗaya da rabi.
Malam Abbati Bako kenan a nan Kano. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya.
To a gaida Kwari, sai kuma batun cika shekara guda bisa gadon mulki na shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya, wanda tuni ma ya janyo bayyana ra'ayi daga 'yan ƙasa. Daga birnin tarayyar Najeriya Abuja ga wakilinmu Nasiru Adamu Ilkaya.
Ba wani ma'auni ko shirin baje kolin nasarorin da gwamnatin Buhari ta cimma daga bangaren gwamnatin. In ka ɗebe ƙwarin gwiwar lamura za su daidaita nan gaba kaɗan, ciki ko har da raguwar farashin litar fetur. Abinda baki yawanci ya zo ɗaya shi ne sararawa lamura daga zulumin hare-hare da kashe mutane haka kurum daga 'yan Boko Haram. Kama abinda dattijan Arewa Sheikh Yakubu Musa Hassan Katsina ke cewa
bara kamar war haka, hatta bautar da za a yi wa Allah subhanahu wataala ta kai ga cewa ba ma sauran mutane mabiya ba. Hatta manyan malamai da manyan limamai za su tafi cocu-cocu a cikin tashin hankali, waɗansu ba za su iya zuwa cocu-cocu ba. Haka kuma masallatayya ta kai ga kamar Ramadan ɗin nan da za mu shiga. Masallatai da dama an rufe, an daina tafsiri, an daina jam'i. To samun wannan nasara na ainihin zaman lafiya da kwanciyar hankali da lumana ya sa hanyoyi da yawa da da suke kulle na tattalin arziki ya buɗe, makarantu da dama da da suke kulle yanzu an ci gaba da karatuttuka a kansu. wuraren ibada masallatai da coci-coci yanzu ana zuwa a cikin nutsuwa da kwanciyar hankali a yi ibada a roƙi Allah subhanahu wa ta'ala. Wannan game hankali ba ƙaramar gagarumar nasara ba ce muka samu a cikin wannan gwamnati wadda take ainihin cika shekara guda.
A nasa tabaran wani dattijon tsohon ministan kasuwanci injiniya Mustapha Bello na ganin gwamnatin ta yi kuskure a lokacin da ta hana shigarwa ko ɗaukar dala a bankuna.
Kan haka yasa darajar naira ta sunkuya ƙwarai da gaske. Ni ina tabbatar maka wannan 300 da wani abu da mutane ke biya akan dala ba shine ainihin kwatankwacin darajar naira ga dala ba. Ni na yi imani da inda ba a taba waɗancan kuɗaɗen da suke aje a bankuna ba wallahi da har yanzu muna nan a 150 mu 160 170 180 to akan haka abubuwa suka dinga tashi. Mutumin da ke nuna tumatur in kai magana da shi ya ce maka ai ko in motar da yake shiga ya tashi shi kuma mai mota ya ce ai man fetur ya tashi gashi nan cin hancin da shi mai gida yake maganan yana yaka yasa abinci ka mashi a bankuna ya gani in baka bada wani abu tsakanin 200 da gwamnati ke saidawa da 350 ko 40 da ake saidawa ba za a baka ba. Kuma waɗanda za su amfana irin wannan abin da ke faruwa indiyawa ne da mutanen da ba su da kishin ƙasa kwanda a bar wannan nairan ta nemi nata matsayin da kanta za ta dawo kusan 180 ne.
Shi kuma shugaban jam'iyyar adawa ta Labour Abdulkadir Abdulsalam ya ce yaƙi da cin hanci na gwamnatin Buhari na buƙatar gyaran fuska.
In za a yi faɗa da rashawa dole a samu doka mai tsauri wanda zai sa in an ka kama ka in ka biya a daɗa ɗore ka. Abu da ake cikin yanzu in aka saci kuɗi aka kama ka aka kai ka kotu za a yi baka beli shi kenan shiru daga baya sai mu iske ka senate ko mu iske ka shugabancin ƙasar nan saboda haka adalci babu.
Duk da kalubalen tattalin arziki shugaba Buhari na da tagomashi a wajen talakawa in an duba yadda suka kimara baya ga yajin aiki da zanga-zangar da 'yan kwadago suka janye kwanan nan. Nasiru Malika muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Nasiru, sai kuma Jamhuriyar Nijar inda aka yaye 'yan sanda wajen 1,522 don tunkarar matsalar Boko Haram da sauran ƙalubalolin tsaro. Daga Yamai ga wakilin Musula Mumuni Barma.
Dazu kenan a farfajiyar makarantar horon 'yan sandan Nijar inda hukumomin tsaron ƙasar da dangin ɗaliban da suka gama karatun aikin 'yan sanda suka hallara domin bikin yaye waɗannan ɗalibai 1,522 ciki har da mata 80. Waɗannan sabbin 'yan sanda sun haɗa da kwamishinoni 28 da hafsoshi 53 da inspekta 512 da jami'an kwantar da tarzoma kimanin 921 yayin da hudu daga cikinsu aka bayyana cewa sun rasu a dalilan rashin lafiya ko hatsarin da suka ci karo da shi a lokacin da suke ɗaukar horo. Kakakin hukumar 'yan sanda Captain mai nasara Adili Toro ya bayyana cewa bisa la'akari da yanayin da ake ciki a yau za a ci gaba da ɗaukar ma'aikata domin tabbatar da tsaron jama'a da dukiyarsu.
Yaran wannan da kuka gani dai akwai gardien de la paix cikinsu, akwai inspecteur de police, akwai officier de police, kuma akwai commissaire de police. Wannan da kuka gani dai yau sun yi shekara biyu suna samun horo bisa kan aiki na 'yan sanda. To yau bayan shekara biyu sun kare formation wannan tasu.
Minista namu na interior wanda hita shi ne Hasimi Masudu a lokacin shi don ka an ba da ƙarfi ƙwarai ya taimaka ƙwarai bisa kan a ci gaba da ɗaukar 'yan sanda da yawa a ci gaba da ɗaukar soja da yawa fiske ba kamar da ba ne akwai wanda za su fitowa kuma zuwa gaba insha Allah su yare da.
Wannan ita ce rundunar 'yan sanda mafi yawan jami'ai da aka horar a wannan makaranta tun bayan da aka kafa ta a 1965. Kuma a cewar daraktan makarantar Muhammad Lawali Madugu yana da cikakkiyar yarda da ababen da aka koyar da waɗannan sabbin 'yan sanda domin tabbatar da tsaro, yaƙi da ta'addanci, yaƙi da masu fatauci miyagun ƙwayoyi da makamai, kula da sha'anin sukuri, ayyukan bincike da dai sauransu. Saboda haka ya gargaɗi sabbin jami'an su yi amfani da abubuwan da suka koya a tsawon wannan horo don cika aiki ba tare da wani kure ba. Nuna ƙwarewa da mutunta 'yancin ɗan adam ya zama wajibi a gare su, sannan ya ce yin hakan shi ne kare mutuncin aikin ɗan sanda. Ministan cikin gida Bazoum Mohammed da ke jagorancin wannan biki ya bayyana cewa gwamnatinsa za ta ɗauki dukkan matakan da suka dace domin bayar da dama ga 'yan sanda su gudanar da aikin tsaro cikin kyakkyawan yanayi. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a Jamhuriyar Nijar.
To a gaida Barma, yanzu kuma bari mu za ku ɗaga gefe Ladan Ibrahim a yawa ya gabatar mana da shiri na gaba.
Himma ba ta garago. Jama'a barkamu da warhaka da masu sauraro da ku a cikin wani sabon shirin himma ba ta garago. A cikin shirin da muke tattaunawa dan asalin Jamhuriyar Niger amma mazauni kasar Canada a birnin Ottawa wato Dr. Nasir Mai Nasara. A cikin shirin da ya gabata mun tsaya ne inda Dr. ke muna bayani akan abin zaman gari. Kuma yau zamu dubi yadda ake samu abin zaman garin ne wato masu gidan rana da kuma shi kanshi cimaka wato abinci. Idan mu koma kaman to magana abinci kuma muna samun to mun samu su zo gala mun ci kulli-kulli mun ci gyada ka zo kuma ga ka kwashi wannan tsawon lokaci ya maganan batun ci maka yake
eh to ka san shi abin da yake babbanta mu da nan take a can kaman kasashen kaman namu a Africa ko su Niger su Burkina in kana da kadan raba shi kake da kowa
kwarai
shi ko anan in kana da kadan ko kana da yawa zancen raba shi bai zama to bai taso ba kaman bayya cikin kan mutum kana sadaka kaman sai ka ba ma wannan mutanen tunda ka san suna cikin matsala kana iya bada shi haka mai ba kaman na kasashen mu bane ba wannan shine na farko na biyu kuma akwai abinci bari in baka wani example yani yake tabari in baka misali ka gani anan eh shi mun san mun na zance ma da ƴan uwana da nashe Niger rance musu kun gani hatsi mu da muke ci a Niger sai mun daka shi mun huda da san
eh
muke ci musu to kulika ku gani anan dissa yahi kwayen tsada tunda duka abincin cikin dissan yake ka gane wannan yana kagar da mafi nake ce musu ku iya leka ku gani lokacin muna yara akwai da wakai diyawa a gure ko ko akwai awakai ai dissa ake ba su sai ka ga dissan nan shi yake sa suke mai suke jiki suke walƙiya amma ka gani mutum bai ya cin dissa sai in bar shi lahiya sai a ce a mishi wani kunun gumban kunun dissa ka gane dan amma a rayuwar mu ta kullum in ka ga mutum ya ce maka zai ce hatsin da ba daka ba na hali ce ta ai ko wannan mutumin matsala gare shi ko kuma bisan ba abin
akwai wani abu da ke damun sa
to ka gani ko
eh
shi ko anan ka gani ko ko kamar in ka ji ma aikin ka yayi yawa zuwa kake ka siyo dissa a dawa maka ko ka dawa ka ci sai ka ga ka gani ko karfin jikin ka ya ka ba to wannan duka shine bambanci duk da kamfanin abinci da ake gani anan abun ba dai bane ba
to ya abin samun shi ko kuma abin sayan shi
to abin sayan shi lalle kam ka gane anan ka san tunda ina karatun tattalin arziki abin da muka gani anan mutane in suka nema tunda neman wuya gare shi
eh
in suka samu ba kullum ba suke tunanin gobe tunda dai sai ka ga mutum yana aiki anan kaman yanda ake cewa mutum sai dauki hutu ka san kaman mu a can in kace zaka dauki hutu ci a aiki ko kai rago ne ko kwa kai baka aikin ka duka anan sun yi aikin lalle sun yi aikin an samu ka gane a shine ka gane hutun ya zama tilas tunda dai kowa ya san sai ka huta zaka yi aikin kirki
kwarai
dai shine neman anan na harin kana bada kanka kwarai na biyu kuma ka san kana biyan haraji haraji nan anan kaman babu kaman ba baka wasa da shi ka san akwai wani shugaban America da yake cewa Amerikawa kamata su gane da a duniya abu biyu ne gaskiya in ka huda Allah abu biyu ne gaskiya na hari zaka mutu na biyu zaka biya haraji wannan kaman duk abin da kake yi kar ka mance su a kanka to haka ne amma ka gani mu ba mu da kaman a Niger ba kullum bane ba sai kana bi ka ce mutum ya biya sai ya ce to zai biya ko bai biya ba ko kwa shi ne dai yake babbanta mu mahi yawanci na kai zancen samu anan
to yanzu Nasiru ka kwana shekaru tara in wani daga Niger ya kira ka ce Nasiru ina son zo Ottawa domin zama nemi abin zaman gari me zaka ce mashi
na hali abin da zan tabbai shi zan ce mishi ka san me ka zo nema nan in baka shirya ba dangance da abin da zaka yi anan kamar dai a ce ma dai in baka ka ce dai kawai dai zuwa ni za ka yi dan an ce maka ko ka ji ce mishi zai yi to yi nazari duk wanda dai in baka zo ba a shirye tana yiwa kaman me ake cewa miskila ya shiga cikin harkokin naka wannan shine na fari na biyu ce mishi zan yi ka gani abin da yasa ni ma na zo nan na samu wuri ina tsammanin kowa ya iya zuwa nan ya samu wuri tunda dai Allah yana gani
to yau ma kamar kullu lokaci mun halin nasa a tarbe mu a cikin shiri na gaba kuma na ƙarshe domin jin ƙarshen wannan tattaunawar da bakon namu yanzu a madadin bakon namu Dr. Nasir Mai Nasara da Julie Gresham wata ba da umarni ta kuma daidaita sautin shiri ni Lada Ibrahim Awo ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah
Raga da busa she ta kare gayin jifulani Raga babu busa she Raga babu busa
To a gaishe ka yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin da ku masu saurare kuka aiko mana
Sakonmu na farko a yau cewa yi muna jinjina wa gwamnatin Najeriya tare da dakarun sojin kasar da ke yankin Niger Delta da fatan za su dauki matakin da ya dace akan tsagerin ƴan Niger Delta sako daga Safiyan Gumel Zangon Daura da Mansur na Awwa Zangon Daura sai kuma sakon hadin gwiwa da yazo daga Sala Muhammad Sala Damare Yola da Alhaji Ibrahim Damare inda suka ce hakika zaman lafiya ya inganta a jihar Borno tunda yanzu masu masarautar gargajiya suna komawa masarautun su ganin lambarin tsaro ya fara inganta Allah ya kara ba mu lafiya amin sakonmu na gaba kuma cewa ina kira ga al'umman Najeriya da cewa ya kamata mu tashi tsaye mu dage da yiwa kasar mu da shugabannin mu addu'a ganin halin da kasar da kuma al'ummar kasar ke ciki musamman tsadar rayuwa da rashin abinci da rashin aikin yi ga matasa da dai sauransu kuma gashi ana gab da fara azumin watan Ramadan da fatan Allah ya kawo mana saukin duk abin da ya tsananta kuma Allah ya baiwa shugabannin mu ikon kwatanta gaskiya da adalci amin sako daga Hamza Galadima birnin Kebbi sai kuma sakon Yahuza Sahabi dan daidai kan ba wanda yace hakika muna Allah wadai da kalaman gwamnatin jihar Ikiti na cewa Fulani su fita daga yankin da suke ko a far musu saboda haka ya kamata mahukunta su takawa gwamnatin Birki domin wannan yana neman ya kawo rikici a ƙasa baki daya Sakonmu na ƙarshe a yau cewa yi tabbas gina makarantar horar da nakasassu da gwamnatin jihar Nasarawa ta yi abin ayaba ne. Allah ya sa sauran takwarorinta na Najeriya su yi koyi don inganta rayuwar nakasassu. Sako daga Sani Muhammad Chindo, unguwar Karofin Madaki a Bauchi.
To yanzu kuma ga Maryam Dauda ta dawo da labaran duniya amma a takaice.
A takaice Prime Minister Israila Benjamin Netanyahu ya ƙara yawan ministocin da ke cikin gwamnatin shi ta haɗin gwiwa amma nadin wani mutum mai ra'ayin riƙau a matsayin dan majalisar ministocin ƙasar ya janyo suka daga cikin ƙasar da ma wajenta Netanyahu ya rattaba hannu a yarjejeniyar haɗin gwiwar ne a majalisar Israila tare da sabon ministan nashi da aka yi ta takaddama a kansa Avigdor wanda ke shugabantar jam'iyyar Israel Beitanu Lieberman yana ɗaya daga cikin mutanen da suka yi ƙaurin suna saboda irin lafazin batanci da yake amfani da shi a jawabinsa kuma yana da ra'ayin riƙau sosai game da Palestinawa. Zai yi aiki a matsayin sabon ministan tsaron ƙasar inda zai taka muhimmiyar rawa wajen fidda muhimman manufofin ƙasar.
To jama'a da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma ku dakaci shirin yau da gobe wanda Halima Jimarau da Usman Kabara za su gabatar. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta yi gabatarwa da Julie Lesa Creation wacce ta haɗa mana sautin da injiniyanmu ni naku Ibrahim Almasi Garba daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri ku ta lafiya sai kuma anjima.